أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barka mu da sake saduwa a wannan bigire mai albarka masallacin Abubakar Siddiq da ke nan Bukar Ari cikin garin Lafiyan jihar Nasarawa a wannan yammaci na talata 11 ga watan Ramadan shekara na 1438 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da 6 ga watan 6 shekara na 2017 domin ci gaba da tafsirin wani alkur'ani mai girma. Har yanzu muna cikin tafsirin suratul baqara, kuma a aya na 187 za mu sake karanta ayar, sannan sai mu dora cikin tafsirin ta daga inda muka tsaya jiya, da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس. تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير الأبيض من الخير الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
نعم. الله مدعوكين سركي. الله مدعوكين سركي. يَنَا شِوَا أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ أَنْ حَلَسْتَ مُكُوا أَدَرًا أَزِمِي كُسَادُ دَمَاتَنْكُ وَهُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ جِيَا مُنْتَيَا أَبَيَانِ ذَنْجَنَدَ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ الرفث إلى نسائكم من فتح كما الدى فسا أكا حلث تسادوا دماتا ألوك في أزمي معنى أوتا أزمي سأنا من فتح من تيوى شيكا تسادوا أن يأتي كمومي أما سلمشي wannan dan tabbatar da cewa duk wani abin da Allah ya umarni da shi ko ya halasta mana, to akwai hikima a ciki, kuma wannan hikimar amfani ce a gare mu imma a duniya ko a lahira ko kuma a duniya da lahira baki dai. To anan da Allah madauki sarki ya ce arrafasu ila nisaikum, ordinary a larabci ba a ce rafasa ila. Idan aka ce rafasa ila, to an yi abin da ake kira at-tadmin ne, ma'ana an saka ma kalman farko din ma'anan wata kalma, sai aka share wannan kalma din, sai aka yi amfani da abin da suke ta'addi da shi. Shine malamai suke cewa anan an saka marafatu anan ma'anan al-ifadatu ne, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani waje, faqad afda ba'dukum ila ba'd. Al-ifda'u ne, afwan, al-ifda'u ba ifada ba, al-ifda'u ne ake yin ta'addi insa da ila, amma rafatu haka yake kawai. Saboda haka anan abin da yasa aka zo da ila din, domin a ga bayyana muku cewa al-ifda'u din ake nufi da shine saduwa din dai a irin usulun al-Qur'ani na wato ainihin saka yawa. Al-ifda'u ila abu kaza shine karkata zuwa abu kaza ko shakuwa da abu kaza. Ar-rafatu ila nisa'ikum, nisa'ikum, an-nisa'u jam'i ne ko la wahida lahu min lafzihi, ba shi da mufardi a lafazinsa, jam'i ne na imra'a. Allah sai ya ba fansa izuwa gare ku ya ce nisa'ikum, yana nufin matanku. A wurare da dama in Allah ya yi amfani da wannan ya ce matanku, yana nufin matanku na halal, matan da ya halatta, matanku na aure. Mun gane ko? Saboda haka a nan abinda ake nufi an halatta muku saduwa, ana nufin da matanku na aure. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul nisa, wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna. An haramta muku, ana faɗan sai aka ce da abolayenku waɗanda suke ƴaƴan matanku ne waɗanda kuka sadu da su, shine dakhaltum bihinna, waɗansu yaran suna surutu. So wannan kenan ma'anan nisa, kuma matan da suke halatta ma mutum ɗan biyu ne, imma mata aure ko sadaka ko baiwa, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗan siffan mu'mini sai ya faɗi wannan ko walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Sune waɗanda suke kame farjojinsu, suke kame gabansu, ba sa bari wani ya shiga wannan gaban ko su saka gaban a wani gaba, haka nan ba sa bari wani ya ga gaban, shine ma'ana hizbul furuj din. Walladhina hum li furujihim hafizun, masu kame da kuma katange al'auransu ne, illa ala azwajihim, sai fa mamatansu ko mazajensu, aw ma malakat aymanuhum, ko abinda hannayensu na dama suka mallaka shine kuyangunsu kenan. Fa innahum ghayru malumin, wajen buɗe al'aurarsu ko saduwa da waɗannan su ba abin zargi ba ne, ba za a zarge su ba sun yi wannan, ma'ana ba su yi laifi ba. Kenan in mutum ya koma bayan wannan, to ya yi laifi. Kenan nisa'ukum anan, ana nufin wanda in kun zage musu dama, in kun zage musu dama, fa innakum ghayru malumin. Ina fatan mun gane. Shine muka ce wannan saduwa ɗin yana da hikima a matsayinsu. Wannan hikimar ne al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin littafinsa Zadul Ma'ad fi Huda Khair al-Ibad, da yake faɗan shiriyar Annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da saduwa, saduwa aure. Bilmunasaba malamai suna cewa na daga cikin al-i'jazi tashri'i na al-Qur'ani mai girma shine cewa dangane da abin da ya shafi alaka da hulɗa na gidan aure,
Qur'ani yayi bayani tilla-tilla sama da yadda yayi bayani wata alaka daban tsakanin mutane. Dalili ko saboda family ko gidan aure shine tubali da ake gina al'umma akai. Idan ya gyaru al'umma ta gyaru, idan ya lalace al'umma ta lalace. Da haka Allah madaukakin sarki yayi bayani tilla tilla dalla dalla. Sheikh Muhammad Abu Zahra yake cewa har kana iya cewa kusan kowace mas'ala da ta shafi al-usra akwai nafsi a kanta, imma al-Qur'ani ko a hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To da haka kuma abubuwan da ke da akwai nafsin ma kana da ƙarin bayani dangane da su cikin shirin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a maganganunsa da shirin sa. Shi yasa har a abin da ya shafi saduwa aure akwai shari'a yadda ya dace a yi da yadda bai dace a yi ba, da yanayin da ya fi kyau da yanayin da halalun ne, duk wannan ya zo a cikin shari'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To ƙarƙashin bayanin shari'ar Annabi dangane da saduwa aure shine Ibn al-Qayyim ya ambaci maqasid manufofi na saduwar aure a shari'ar musulunci. Yana cewa wa ammal jima'u wal bah fa kana hadihu fihi akmal hadi, yace amma saduwa da kusantuwa na aure shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan shine shari'ar da yafi kowanne shari'a cika da kamala. Shari'a ne wadda ya haɗu bihi siha, da shi akwai kiyaye lafiya, wata cimmu bihi ladda, sannan jin daɗi na cika ta hanyar bin wannan shari'ar ta Annabi, wa sururun nafs, hakanan farin ciki na zuci na cika in an yi jima'i ta hanyar shari'a ko a ƙarƙashin shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. وَحْسُلُ بِهِ مَقَاصِدُهُ الَّتِي وُبِعَ لِأَجْلِهَا, yace ta hanyar bin shari'ar Annabi ne sallallahu alaihi wasallam maqasudin saduwar aure zai tabbata, wato manufofin da aka sanya saduwa domin a tabbatar da su. Sai yace fa inna al-jima'a wubi'a fil asli li thalathati umur hiya maqasiduhu al-asliyya, yace saboda shi saduwar aure an saka shi ne a asali saboda abubuwa guda uku su ne manufofinsa na asali. Ahaduha, na farko hifdhun nasl, shi ne kiyaye dangantaka zuri'a na wato ainihin ɗan adam, wa dawamun nawwa, da kuma dimantan nau'i na mutum, ila an tatakamala al-udda allati qaddara Allahu burujaha ila hadha al-alam, har izuwa lokacin da adadin da Allah ya kaddara na mutane za su fito izuwa wannan duniyar ya cika. Saboda haka wannan shine maqsudi na farko na wato ainihin saduwar aure. An ce ayi saduwar aure ne domin a samu zuri'a. Allah madaukakin sarki yana cewa wallahu ja'ala lakum min anfusikum أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الله ما دعوه تنسر كي شي يسن يامكو دقا كتر كاونمكو جنسنكو يسن يامكو أبو كان زماما تاكيا سنان دقا كتر ما تنناكو ya sanya muku ɗaya da jikoki, sai yake cewa wannan ni'ima ce da Allah madaukakin sarki ya muku. Shin waɗancan kafiran da ni'imar Allah suke yin butulci, butulcewa ni'imar Allah suke yi, afa bil batil yu'minun, da ƙarya suke yin imani kuma suke butulce ko su kafirce ma ni'imar Allah madaukakin sarki, Allah suke masa kafirci wanda ya muku wannan ni'ima ɗin? Hakanan saboda wannan maqsudin ne yasa a jibillan ɗan adam yana duk lokacin da ya aure yana begin ya samu da kai da in bai samu dan nan ba zaka ga ya samu cikin ya shiga cikin damuwa ku duba kissa annabi zakariya inda ya nace ya doge wajen roƙon Allah madaukakin sarki cewa Allah ya bashi da رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا جبنا الناس يكي إذ نادى ربه نداء خفيا يرى ركوع الله ولو في تركيا باشدا تقضي ساموها سيتوانا حنيادا تهنير فرادوا مقصودي لفرقوتنا كما عمر صلى الله عليه وسلم يسي شواء تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة كما ندى أبو داود كوي أوري كوي حيية هنا هنا جايمنا تيدا جتيجم مقصودا أورا شيء دم حيية كوي أوري كسامو زرية domin zan yi alfahari da ku mana da yawan ku ranar tashi alkiyama mashaura al'ummu da ba su kai ku yawa ba haka na annabi ku cewa ta zawwaju luwalu da luwaju ku auri mace mai haihuwa wacce ta iya soyayya kuma mai haihuwa na daga cikin iya soyayya ɗin iya kwanciya kuma abinda hakan zai haifar shine haihuwa din saboda haka shine tazawwaju alwaduda alwalid maqsudi na biyu inji al-imam ibn al-qayyim athani ikhraju al-ma'i alladhi yadurru ihtibasuhu wa ihtiqanuhu bi jumlati al-insan yace fitar da ruwan da taruwansa da toshewansa zai cutar da jikin mutum Allah madaukakin sarki da ya halice mu yayi wadansu fadalat wadansu abubuwa wanda ake bukatar su fita daga jikin dan adam lokaci lokaci in ba a samu sun fita ba to za su cutar da dan adam irin su bawali irin su bayan gida irin su gumi duk wadannan abu Allah madaukakin sarki ya kaddara su fita ne domin kiyaye lafiya na gangan jikin dan adam to shi ma mani ɗaya ne daga cikin wadannan abubuwa din wanda fitar su yana ƙara lafiya a jikin dan adam dan haka aka shar'anta hanyar da zai fita ta wato ainihin jin dadi shine hanya na wato ainihin saduwa aure kamar yadda wani malami yake cewa kan Imam Abu Zahra yake cewa wannan da ba a sa shi sai wannan hanya wanda sha'awa za ta tashi a ji dadi kafin ya fita ba a ce a kowa ne ya fitar da shi haka to da kuncin yayi yawa da mutane da yawa ba za su yi wannan ba kuma zai cutar da zai dawo musu zai dade ta tarbi su sai Allah ya mana hanya mai sauki na fitar da wannan abin wannan shine maqsudi na biyu inji al-hafiz ibn al-qayyim domin fitar da abin da ruwan da ya zauna a jikinka yana iya cutar da jiki maqsudi na uku al-thalith yake qada'ul watar wa laylul ladha wa tamattu'u bin ni'mah ita na farko shine biyan bukata da samun jin daɗi sannan da jin daɗi da ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mana mata ni'ima ne Allah madaukakin sarki ya yi so ga maza kamar yadda maza ni'ima ce Allah madaukakin sarki ya yi so ga mata ta yadda kowa yana jin daɗin kusantar juna kuma saduwan nan yana kawo wani farin ciki da ƙarin soyayya tsakanin mata da miji saboda haka wannan jin dadin wanda zai haifar da ƙarin soyayya din shine aka saka saduwar aure ya zanto sababan sa dan haka ya zanto maksudi ko manufa na saduwar aure wannan sune abubuwa guda uku da ya ambata sai ya ƙara da cewa wa hadhihi wahdaha hiya alfa'idatu fil janna wannan nauku din ita ce fa'idar saduwa a gidan aljanna alama da kusur ya ba mu labari cewa ƴan gidan aljanna daga cikin abin da za a ni'imta su da shi akwai mata wa hurun 'ayn ka amsali lu'lu'il maknun ko akwai mata hurun masu tsananin kyau masu tsananin farin ido tsananin baƙin ido a ido ba akwai fari akwai baƙi a ciki ba to ya zanto baƙin ya yi baƙi sosai farin ya yi fari sosai alama ne na kaiwa makura wajen kyau ta inda in ya kalle ka zai iya tafiyar ma da ne zai ɗaga ma hankalinka ya tayar ma da sha'awa ka ji daɗi su ne ho jam'i na haura sannan ilun su dai masu manya-manyan idanuwa kun san girman ido kyawu ne a wajen yamaci mun gane ko to Allah madaukakin sarki haka ya faɗa ya siffanta su a yadda dama waɗannan mata ɗin su domin a ji daɗi ne da su a wato ainihin tashi alkiyama saboda haka shi saduwa na lahira maksudin sa shine ba gangan jikinka da ruhinka jin daɗi saboda mai saboda ai ba a haihuwa a lahira ko yace illa tanasula hunaka babu zuri'a da haihuwa a lahira wala ihtiqana yastafrighu al-inzal sannan babu wani abin da yake toshewa wanda fitar da ni dai wato ainihin tafiyar kirshi a can ana gyara halittar kowa saboda ka babu wani abin da ana canza wato ainihin halittar namu ya zanto mutum zai zanto gangariya komai nashi cikin makwarar lafiya ba irin yadda muke a nan gidan duniya wanda zai wahala ka samu mutum wanda ke cikin koshin lafiya ɗari bisa ɗari ba sai ce wa fudala'ul atibba yarawna anna aljima'a min ahli asbabi hifdhis siha yace manya-manyan likitoci suna ganin cewa saduwa aure hanya ce daga cikin hanyoyi ko sababba na kiyaye lafiya sannan ya ci gaba da magana ya kawo maganganu na magabata wanda ke nuna mustahabbanci na wato ainihin saduwa domin kiyaye lafiya na wato ainihin jikin mutum yana cewa qala ba'd as-salaf wadansu daga cikin magabata yana cewa yanbaghi lir-rajuli an yata'ahada min nafsihi salasa ya dace wa mutum ya kula da aikata abubuwa guda uku a jikinsa alla yad'a al-mashya ya kula da tafiya da kafa kar mutum ya bar wannan exercise fa in ihtaja ilayhi yawman qadara alayhi saboda in ya buƙaci haka wata rana to zai iya bashi da matsala ko da kana da abun hawa to ka saba da yin tafiya da ƙafa na ɗan wani zango ta yadda lokacin da abun hawan zai samu matsala ta yadda lokacin da babu daman abun hawa za ka iya yin tafiya mai zango mai nesa ba tare da ka shiga cikin wahala ba wa yanbaghi alla yad'a al-akl abu na biyu kenan mutum ya kula da cin abinci kar ya daina cin abinci gaba daya fa inna am'ahu tadiq saboda hanjinsa zai tsunci idan har bai cin abinci abu na uku wa yanbaghi alla yad'a al-jima'a wannan shine mahallu shahid din kada mutum ya bar saduwar aure fa inna al-bikra idha lam tunzah ma'uhu idha lam tunzah zahaba ma'uha yace saboda rijiya idan ba a jan ruwanta me yake faruwa tana kafewa mun gane ko shine abin da wanda yake nufi shine shi ran mutum baya yin wannan to dai zanto yana da rauni a wannan harka din yasa yake wa qala muhammad ibnu zakariya man taraka aljimaa muddatan tawila da'afat quwa a'sabihi duk mutumin da ya bar saduwa aure har lokaci mai tsayi to da'afat quwa a'sabihi karfin jijiyoyinsa zai raunana wan saddat majariha haka nan magudanar jijiyan za su wato ainihin toshe wa taqallafa zakaru gabansa zai wato ainihin zai takura ko zai yankwane haka yake cewa wa ra'aytu jama'atan tarakuhu li naw'in min at-taqashshuh nago wannan su mutane da suka bar saduwa aure saboda wani nau'i na zuhudu gudun duniya fa baro abdan sai jiki sanyi sun kamu da wannan cutar nan da ake kira al-burudatul jinsiyya wato sanyi ko a Hausa ma ana cewa sanyi ne ko ana bayar da maganin sanyi saboda yana hana iya saduwa ko to rashin wannan din sai ya haifar musu da sanyi wa asurat harakatuhu yace harakar su ma ta yi musu wahala ko a tafiya tafiya yana musu wahala wa waqa'at alaihim ka'abatun bila sabab bakin ciki ya afsa musu ba tare da sababi ba kana ganin su fuskar su ran su a ɓace ba wani dalili wa qallat shahawatuhum wa hammuhum yace sha'awar su tara ta yi karanci ba ma sha'awa kawai ba har na abinci sha'ar abinci ma ya musu karanci sannan da ya ci gaba da bayani na wato ainihin waɗansu amfani na saduwa aure ya ce akwai ghadul basar shi ne kame ido daga kalle-kallen banza wa kasfun nafs da kame zuci daga sha'awar barkatai wal qudra ala al-ifa an al-haram da kuma samun iko wajen kawar da kai da kame kai daga aikin haramun da kuma tahsilu dhalika lil mar'a kame wato ainihin mace fa huwa yanfa'u nafsahu fi dunyahu wa ukhra mai yin wannan yana amfanan kansa a duniya da lahira wa yanfa'u al-mar'a kuma ya amfani mata din sai ce walidalika kana sallallahu alaihi wa sallama yata'ahaduhu wa yuhibbu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kulawa da saduwar aure kuma yana son haka din hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa shubbiba ilayya min dunyakum an-nisaa'u wat-tayyib wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salaah an sa min soyayyan abubuwa biyu daga cikin abubuwan duniyan ku mata da wato ainihin tarare amma abin da raina yake kwanciya da shi wanda yake jawo min daɗin ido shi ne Allah sallallahu alaihi wasallam almuhim bayan ambata wannan Ibn al-Qayyim ya ambaci shiriyar annabi ne sallallahu alaihi wasallam wanda yace suna tabbatar da waɗannan maqsudai da ya ambata din ya ci gaba da faɗa ya je yake magana a wani lokaci ya dace ayi saduwa yaya ya dace ayi saduwa aure wanda wannan zai fitar da mu daga abin da muke ciki ko mun faɗi wannan ne saboda ƙara tabbatar da abin da muka ambata jiya na maqsudin halatta saduwa aure din a lokacin azumi saboda me saboda tabbatar da manufofin nan na wato ainihin saduwa din ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki yana cewa uhilla lakum lailata siyami rafatu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun ku tufafi hunna su mata tufafi ne a gare ku wa antum libasun lahun kuma tufafi ne a gare su menene ma'anar kwatanta maza da tufafi a wajen mata da kuma kwatanta mata da tufafi a wajen maza abinda ake so a shirya shine ɗayan biyu kamar da Imam al-Tabari ya hakaito daga magabata. Ta'wilin su na farko shine cewa kusanci da ke tsakanin mutum da matansa, haka tsakanin mata da mijinta, kamar kusancin riga ne da fatan jiki. Saboda wannan kusanci din, sannan abu na biyu, kamar da Abdullahi ibn Abbas haka nan Mujahid suka fassara cewa hunna sitrun lakum, hunna sakamin lakum, su mata wajen natsuwa ne a gare ku, wato abin samar da natsuwa ne da kwanciyar hankali a gare ku, da haka suna suturta ku, su ba ku kariya daga iska, daga sanyi, daga zafi. Kamar yadda wannan shine aikin riga ko? Muna sa riga saboda menene? فسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. شو كشيء سرابيل تقيكم الحر والبرد. ريقنا أبدا شتي منا شنو روسي منا الأورام أنا فرقه. ثم شيتنا كتنجي متم دبرين الأورام ثا طرارة. شيء سام على ما يصير كشيء. دم متم دبي دماتا كماريانا تفيها طرارة. Dan haka lalle ya dace akan duk wanda ya ga mutumin da yake tafiya a cikin tsaraici yayi kokari ya sa masa riga. Kun gane ko? Yayi kokari ya sa masa riga. Sai sa malamin da dama za ku suna cewa duk mutumin da bai aure ba akwai karancin nutsuwa tare da shi. Sai sa can iyaye din suna son da ya cikar mutum da wuri, za ka suna kokari da ya kai manzilin mutum ayi kokari ayi masa aure saboda ya sa ya kara samun nutsuwa. Haka ne in mutum an ga yana fasga, haka nan sai ya ce a ayi masa aure zai samu nutsuwa. To wannan ya dace da wannan abin da ke kamar yadda in ka ga mutum a cikin sitira ka san akwai nutsuwa tare da shi. Amma in kaga mutum ya sa riga da bai da rabi, ko kaga mutum ya sa riga ba inda ya dace a sa riga ba, irin yadda da dama daga cikin samari suke yi, su sa gajeren wando, su sa dogon wando, kuma su sake bude gajeren wandon ana gani, kaga da kaga wannan kaga babu nutsuwa a cikin wannan, ko don ba haka ake tafi fara shi abin da ake kira wanda waya na ciki ya dace ai a sitarta shi ne ya zauna a ciki. Amma sai ya saka kuma sai ya fitar da shi, yana yawo haka kana gani abin bakin ciki har masallaci su zuwa da shi. Kuma in an tashi sa rigan ba sai ya sa rigan da zai tsaya a daidai inda wannan yake farawa, sai da yayi ruku'i zaka ga bayan sa yana fitowa, wanda wannan bayan al'aura ne haramun ne ya fita a cikin sallar sa dan zai bata masa sallah. To amma sai kaga kowar da jahilci saboda rashin kulawa da addini, kaga ƴaƴan musulmi samari suna yin irin wannan fata, wai suna ganin sutura ce ta zamani ta nuna cewa sun waye. Ina wayewa take a bude al'aura? Ina ya wayewa take kana abin da ya dace a saka a ciki kai kana fitar da shi waje? Yana koyi ne da turawan yamma. To a ƙasashen turawan yamma ma akwai garuruwan da sun hana mai irin wannan tufafi din shiga public transport. Mota na fasinja mutum an ganshi da irin wannan tufafin, hana shi ake cewa wannan ba mutumin mai hankali sa bai cika ba, kada ya shiga cikin mota ya ta'addanci ma mutane, sai a hana shi shiga. To almuhim abin da ake faɗa nan shine cewa an kamanta ma'aurata da cewa kutati suke ko sutura ma junansu saboda waɗannan fuskoki ɗin ne. Na farko suna ba ma junansu kariya, na biyu suna suturta ma junansu, suna suturta asirin junansu, na uku suna samun nutsuwa da junansu kamar da Allah madaukin sarki yake cewa huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha Allah madaukin sarki shine wanda ya halice ku daga rai guda sannan ya saka abokiyar zaman wannan ran daga gareta irinta ko kuma kamar yadda yazo a hadisi an haifi annabi dan halici sayyidatuna hawwa daga hakarkarin annabi adam alaihi salam ko kenan dai jinsin mutum ne a banta Allah yace liyaskuna ilaiha dan ya nutsu zuwa gareta in yazo wajen ta ya samu nutsuwa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul zumar har yanzu huwallazi khalaqakum min nafsin wahidakum thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj shi ya halicce ku daga rai guda sannan ya saka abokiyar zaman wannan rai din daga gareta domin ya wato ainihin samu nutsuwa a gareta malamai suna cewa Allah ya halicci annabi Adam amma bai siffanta shi da nutsuwa ba sai da ya halicci mishi mata saboda daga lokacin nan ne da ya samu mata ya samu wato ainihin nutsuwa da kwanciyar hankali haka nan a nan cikin suratul baqara Allah yana ba mu labarin falala dai wa annabi Adam ko sannan ya ce wa qulna ya Adam uskun kaga su gurbi ko uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin suka ce sai da ya halicci matan sai ya ce masa uskun anta wa zawjuka ka zauna cikin natsuwa kwanciyar hankali da jin daɗi kai da matanka a gidan aljanna mun gane ko shi yasa shi ma ni'ima a gidan aljanna din bai cika sai da mata wannan su malamai suke cewa wannan munasabar ribas din munasaba na tsananin kusanci ne kuma suna ganin kamar wannan jumla din illa ce wato bayani ne na dalili da yasa aka halasta muku saduwa da daddare libas anan sai zanto daga labs kenan shigo cikin wani abu yadda rabuwa da juna yana da tsananin wahala ma'ana saboda yanda kuke garwayuwa da junanku kuna cakuɗuwa kuna cuɗanya shine kamanta ku da riga ka duba da tsakanin gashin jikinka da riganka zai yiwu ka sa riga bai taɓa fatan jikinka ba kun ga ba zai yiwu ko to saboda wannan kusanci ɗin a ce kusanci ya kai wannan kusancin kuma a ce kar ku taɓa juna in an yi haka an kwantata muku ko haka ba shi yasa sai Allah ya yi musu rahusa ya sauwake musu domin kar su shiga cikin kunci waɗansu malamai suke ce a an haka ne to ai kusancin ba da daddare ne kaɗai ba da rana ba ai mutum yana kusa da matansa da rana yana kusa da matansa haka ma da daddare gaskiya ne amma fa mu sani lallai kusancin dare ya fi kusancin rana jama'a mutane ne da suke zama a gida da rana yun ba ma baka da aikin yi ba ka zauna a gida da rana kana namiji ai za ka fita waje ne ka je ka nema ko saboda Allah ya ce ja'ala lakum an-nahara ma'asha wa ja'ala lana wa ja'alna an-nahara ma'asha dare ne Allah ya faɗi ya kira shi da sunan malibas ko wa ja'alna al-layla libasa mun sanya dare ya zanto libas matsugunni wato wajen zama inda za ku shuɗu shuɗanya da junanku ku samu sukuni nina shibat ɗin ku samu sukuni haraka ya yanki saboda haka ana shuɗanya da rana ɗin amma yadda ake shuɗanyuwa da daddare ya fi ko sannan kuma da rana kana da mafita idan ka ji sha'awa za ta motsa maka da rana a cikin gida zaka iya fita ka je wani waje ko ba haka ba ka je kasuwa ka je masallaci kamar yadda Ibn Rajab ya ambata a cikin Lataiful Ma'arif cewa wadansu daga cikin salaf sun kasance suna gudun matansu da rana ba sa shiga gida da rana saboda kada su samu wannan temptation din sai da dare suke zuwa gida to kaga kana da manduha da rana sai kai wani abin ka a waje ko ka zo masallaci kai ta zikiri kai ta karatun Qur'ani ba ka zo kai bacci kamar yadda wadansu suke zuwa da rana su yi wani suna bacci ba sannan amma da daddare ko ina zaka yanzu in matanka ma ta iya soyayya sosai a in ka ga bayan isha can ta ce zaka fito wani waje ayin baka yi sa'a ba sai ta ce ma duk mutumin kirki a irin wannan lokacin zama yake tare da matansa a gida kuma gaba saboda lokacin zama ne a gida to in ko za a zauna za a yi hira za a yi abin nan da sauransu to sha'awa tana iya motsawa kuma sai a sadu to a irin wannan lokacin a ce muku kar ku sadu za ku samu kanku cikin wato ainihin kunci wannan su ne kaɗan daga cikin madalulat abubuwan da ya sa Allah madaukakin sarki ya siffanta mu cewa tufafi ne wa mata su ma tufafi ne a gare mu wannan tufafi ɗin ko wannan magana da Allah ya yi cewa hunna libasun lakum wa antum libasun lahum yana nuna cewa mace da namiji daidai suke a wannan a matsayinsu na mutane masu bukata na juna kun gane yana nuna cewa daidai suke saboda ya ce antum libasun hunna libasun lakum ko ma antum libasun lahunna hakanan yana nuna cewa alaƙar aure alaƙa ce ta taimakekeniya ga juna da alaƙa ce ta mutum ɗaya ya mayar da ɗaya bawa ba kun gane hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alaƙa ce ta taimakekeniya da cuɗanyan juna sannan alaƙa ce da kowa yana ƙoƙarin ya ga cewa ya amfani ɗan uwansa da wani abu wanda zai tuna da shi bayan bayana hakanan wannan yana nuna cewa ba daidai bane kuma kuskure ma'aurata su nisanta da junansu ka taɓa ga mutumin da ya yi tafiya ya aje rigan shi a gefe ya je wani waje sannan daga baya zo ya sa riga zai fita waje amma ya ce bari in aje riga na in tafi in dawo wannan shi zai nuna muku zalunci ko jahilci na mutanen da suke tafiya auren su tafiya ba tare da wannan hujja na shari'a ba su bar matayensu a zube a gida kai ko ma waɗanda suke tafiya tafiya wacce take ta halal amma su wuce gona da iri su bar matansu a gida kaga mutum wai ya je sana'a ya je neman dukiya ko zai bar matansa a gida ya shekara yana waje ya shekara yana waje akwai iyayensa a gida su za su na ba ta abinci su za su na ba ta abin sha su za su na yi mata sutura shi yana nan wai ya je sai shekara yake dawo gida ko ka san tana can a gidan me yasa ba zai dauke ta je da ita inda take inda yake din ba lalle wannan zalunci ne kuma tauye haƙƙi ne na wato ainihin mata matan aure da mutumin aure abinda ake so su zanto ko yake suna kusa da juna abinda zai nisanta su to ya zanto dalili ne na shari'a kuma kar ya dade shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ma cewa idan mutum ya ƙaurace wa matansa ko ya rantsa da zai taru da matansa ba to mafi tsananin lokaci da za a kyale shi a bashi yayi tunani ya dawo shine wata hudu. Daga bayan wata hudu to tana da zabi lil ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashhur fa in sa'u fa inna Allah ghafurur rahim wa in 'azama at-talaq fa inna Allah sami'un 'alim. Mutanen da suke rantsewa shine al-ila'u, suke rantsewa ba za su sadu da matansu ba a dalilin sun yi musu laifi, a dalilin sun yi musu nushus ko? Ai abin da zai sa ka kaurace wa matarka kenan, ta yi laifi, ka yi mata wa'azi, ka yi wa'azi ba ta gane ba, to sai ka kaurace mata na tsawon wani lokaci tunda kana san yadda kuka shaku ba za ta so a ce an dade ba a zo kusa da juna ba, sai ka kaurace mata. Shi ma annabi ya ce wala tahju illa fil bait, ko kada ka kaurace sai a cikin gida, yanzu to kana gidan karka tafi wani waje, ana rikici fa kenan, to ina kuma ana zaman lafiya ka tashi ka tafi wani waje ka bar matanka a gida. Lallai masu yi wannan su ji tsoron Allah. Ba da juma'a ba wani yake bani labarin wani mutum da yake zama a garin Port Harcourt, matarsa tana garin su, babu wani abin da yake yi a can garin, ba shi da wani ingantaccen sana'a da yake yi, haka yake barin matan anan sai dai yan uwa da abokai su taimaka mata. Dan Allah ka gaya mu, idan matan nan ta shiga fasikanci wa ya saka ta ciki? Yana iya zuwa yi wata shida sannan ya zo, in ya zo yana Allah Allah zai wahala ya yi sati biyu a garin nasu zai sake koma ya tafi can sai bayan wani wata shida, haka za ta yi ciki bai san wahalar da ta sha a lokacin cikin ba, ta zo ma ta haihu, wani lokacin in ta haihu ma a yi ta kiran shi, a yi ta kiran shi ba zai nema ya zo a kan kare ba, sawar tana ya bashi ma da abin da zai zo din, to me yasa ba za ka zauna a garin ka nemi sana'a ba tunda can ba ka sana'a ba ta da ƙarfi? Allah yana cewa waɗanda suke rantsewa cewa ba za su sadu da matansu ba an ba su jinkiri na wata hudu, in sun dawo da baya kamar Allah yana kwadaitarwa kenan kada ma ka kai can, in sun dawo da baya inna Allah ghafurur rahim, to Allah mai gafara ne, Allah mai rahama ne. Kaga ko kafin a ce an gafarta maka ai sai kai abin da ba daidai ba, ko ba ka ba wanda abin da ba daidai bane ake ce to an yafe maka. Sannan Allah ya ce wa in azama talaq, idan kuma suka yi azama na saki kamar yana ga muku kenan, in har za su wuce wata hudu to fa sai in sun tsawo azumar cewa za su rabu da matan, amma in ba haka ba kar su yadda su fice wata hudu ba su zake wa matansu ba, to ina wanda ake zaman lafiya zai tafi wata uwa duniya ya bar matansa a gida? Wannan tauye haƙƙi ne, zalunci ne, ya saba da maqsudin zamantakewar aure a musulunci. Ina fatan muna gane wannan. Kuma libasin har yanzu yana nuna mana cewa namiji ko mace ya guji matarsa a wajen saduwa, wannan shine nushuz, shine bane ɗaya ne daga cikin abubuwa nushuz, kuma kusan malamai duk sun yi ijma'i akan wannan. Allah madaukakin sarki ya bayani akan nushuz a Alkur'ani a wajaje guda biyu da sarihin ibara kenan. Nushuz din mace da nushuz din namiji, mene ma'anar nushuz? Shine ɗaga kai, shine wato ainihin ɓata ma juna. Idan namiji ya yi wannan to ya kai yanayin da ake kiransa nushuz, ma'ana ya saba mata, an kai abin da ake cewa faɗa ko baran-baran, daga nan sai a nemi hanyar gyara. Shine Allah ke cewa wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Duk malamai sun yi bayani daga cikin abin da yake shiga nushuz shine mace ta ƙi saduwa da mijinta, ta hana shi ya sadu da ita, in ta yi wannan ta yi nushuz, recalcitrance, refraction ake ce masa da turanci, wato ta yi tawaye mamiji. Haka nan shi ma Allah madaukakin sarki ya faɗa namiji shi ma yana yin nushud wallati takha wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'raban fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha shi ma na daga cikin abin da yake shiga nushuz din namiji shine haka kawai ya yanke saduwa da wato ainihin matansa saboda in an yi wannan yankewa nan kaga an fitar daga wannan sifa na Allah saboda shi ne ba ana tare da shi koyaushe tufafi ana tare da shi ba a rabu da shi wannan har yanzu yana nuna mana cewa musulunci yana son dawwama na aure tsakanin mata da miji kamar yadda kowa haka yake son ya limanci tufafinsa ko har mutuwa a shari'ar musulunci har bayan mutum ya mutu ma da suturarsa ake kai ta kabarinsa ko to haka ake so ya zanto mutu karaba da kowane ma'aurata wannan shine asali amma dai an shar'anta saki idan har zama ya zanto ba zai yiwu ba an bi hanyoyi da dama Sheikh Yusuf Al-Qardawi yake cewa musulunci ya gindaye hanyoyi ɗaiɗai har guda 11 domin kuntata aukuwan saki ya dace a ce kowane musulmi zai bi waɗannan hanyoyin in za a bi waɗannan hanyoyin to saki zai karanta a cikin al'ummar musulmi saboda ba shi ne abinda musulunci yake so ba an buɗe ƙofar ne kawai saboda laluwa mun gane ko shi yasa hadisi ya zo wanda da dama daga cikin malamai suna inganta shi ko abghadul halali ila Allah at-talaq cewa mafi muni halal ko halal da Allah yake fushi da shi wanda Allah ya fi fushi da shi shine saki mun gane ko to wannan siffanta mata da miji cewa su libas ne yana nuna cewa ana son su dawwama ne a cikin wannan auratayya abu na gaba wannan cewa hunta libasun lakum wa antum libasun lahun yana tabbatar mana da cewa aure ba ciniki bane aure ba kwadago bane aure alkawari ne da Allah ya kira shi mai saƙan ghaliba wa kaifa yanene ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliba ya rabu ka tada kin ku inda ku saki mata alhali kun riga kun shige junan ku kun ga shi ma alama ne na cewa an riga an saba wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliba kuma sun dauki dama shi al-misa kamar yadda muke sha faɗa ba a faɗin su sai ga alƙawari wanda yake mai ƙarfin gaske to Allah ya kira aure al-misa ba misa kadai ba ya kira shi misa kun ghaliyun ban sani ba ko wani ya san wani shi al-Qur'ani da aka ambaci wata alaƙa tsakanin wani mutum da wani aka ce misa kun ghaliyun akwai wani wani al-Qur'ani ban da wannan kenan alaƙar auratayya ita ce alaƙa tsakanin mutane bare guda biyu wacce ta fi kowanne ƙarfi ita ce mafi ƙarfin alaƙa da mutane daban-daban za su zo su haɗu a ciki saboda haka alaƙa ce kamar yadda muka faɗa ɗazu ta girmamawa da mutuntawa ba alaƙa ce ta bautarwa ba da dama mutane sun ɗauki cewa mata aikinsu shi ne bauta wa mazajensu wannan ayar da ire-irenta suna nuna cewa alaƙar auratayya ba alaƙa ce ta bauta ba alaƙa ce ta mene ta ta'awun alaƙa ce ta wato ainihin girmama juna ha idan za ka tafi neman auren ba a cikin girmamawa kake zuwa ba da ƙanƙan da kai da lalami da nuna cewa kai mutumin kirki ne ko kuma annabi ya ce in ka zo a matsayin mutumin kirki kar hana ka idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir ash-shaykh Muhammad Atiya Salih yake ya fito da wani wata mutuwa ana ku duba duk inda Allah madaukake sarki yake fadan irin wannan alaka tsakanin mata da maza yana fara ambatan matan ne kan ya ambaci maza walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wal rijali alayhinna daraja haka anan ma hunna libasun lakum wa antum libasun lahun a can yace mata suna da abubuwa da ya wajaba a kansu wadda lahunna mithlu alladhi alayhinna afwan suna da haƙƙoƙi da ya dace a ransu kamar yadda a kansu su ma akwai wajibai da ya dace su baya cewa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf gwargwadon yadda yake sananne a shari'a sai ya fara maganar da mata anan ma ya ce hunna libasun lakum kamar namiji ya fi buƙatuwa zuwa suturar mace sama da yadda mace take buƙatar suturar ɗa namiji li'anna taqdim yufidu al-ihtimam saboda gabatarwa yana nuna muhimmancin abin ko kamar Allah yana gaya mana ne cewa ku kufara ba su nasu haƙƙin kufara samar musu da sutura kafin ku nemi su ba ku naku sutura da shine walahunna mithlu alladhi alayhinna ku kufara ba su nasu kafin ku nemi su ba ku abin mamaki mu a zamanin mu na yau me yake faruwa kowa namiji yana son mace ta fara bashi haƙƙoƙinsa ne ko kafin shi ya bashi nata to amma abin da ya dace a shari'ance a hankalce shi namiji shi ne at-talib shi ne mai neman mace kenan shi ne mai fara yi mata sannan ita ta yi reciprocating to haka ya dace kamar yadda ko da neman aure ne ko da ita ta fi so ko ita ce ma take son ka din amma in za a je neman auren wa za su je iyayenka ko iyayenta iyayen namiji ne zai je a yi lokacin da Khadija ta ga annabi alaihi salatu wassalamu tana son sa me ya faru ita ta tura kawarta ko ta je ta yi masa magana aka je aka yi masa magana ya ce eh yana son ta ya yarda sannan ta ce ga wanda za a je a same shi baffanta da aka tashi Abu Talib ya tara mutanensa shi ya je ko da ya je mai fada jarar hukuta da tsare ya ce lallai Muhammadu mutum ne wanda babu wani saurayi a cikin samarin Quraishawa wanda ya kai shi wajen daraja da ɗaukaka da nasaba kuma wa inna lahu fi khadijata binti khuwailidin raghba wa laha fihi mithluha yace kuma yana da bukata yana neman auren khadija yana santa kamar da ita ma ta nuna soyayya a gare shi wa ya fara ambata saboda namiji shi yake nema to haka ya dace wajen bayar da haƙƙi ma shi ya zaranto shi zai fara bata wannan shi ne latifa da malamai suke ɗauka daga wajen wannan taqdimin hunna libasun lakum wa antum libasun lahum shi ne suke cewa muru'a da girma shi ne kai ka fara basu kafin ka nema su baka Abdullahi ibn Abbas wajen wannan hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf yake cewa inni la atazayyanu li imra'ati kama uridu an tatazayyana li yace ina cin ado wa matata kamar inda ni ma ina son ta ci ado kowa a cikin yana son ya ga matarsa ta yi da sosko to amma kai ka taba yi tunanin kai ma ka yi mata ado ta ganka ta ji daɗi ta ce yau mai gida gaskiya fatan nan ya yi kyau mukhlis da wannan maganganun shi ne ya dace kai ma ka zanto kana kula da wannan ita ma ta faɗi cewa lallai mijina yana kulawa da tsafta yana mun abubuwan da nake so duka waɗannan ana ɗauko su daga wannan hunna libasun lakum wa antum libasun lahun abu na karshe saboda yanayin lokaci farashi malamai suna daukan mura'at din al-kafa'a anan in za a yi aure ya dace a duba kafa'a cewa sun dace ko ba su dace ba babban musulunci abin da ya la'akari da shi wajen al-kafa'a shine addini da kyakkyawan dabi'u ba kabila ko dukiya ko bauta ko wani abu abin da ya kama da haka ba abin da musulunci da ya bayar da shi yana addini da kuma al-khuluq shine abin da wannan hadisin da aka karanta ya nuna mana ko idza ja'akum man tarbauna dinahu wa khuluquhu fazawwiju shi ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da Zainab bint Jahsh mazai ibn Haritha wanda yake ƴancan bawa ne ita bakwarin shi yace min samimi ƴar dangi ce sosai da farko suka kiya za a yi ya za a yi daga baya da suka yarda aka yi auren dai don a nuna wannan din duk da haka ne bai ji daɗin zama da ita ba ko to wannan yana nuna libasin yana nuna kafa'a saboda in an ce wane rigan wane ne ai mutum mai hankali zai sa rigan da ya masa yawa haka ne ba ga sannan ba zai sa riga da ya matsai shi ko ya yi masa kaɗan ba to anan da yanzu da muka faɗa kafa'a ta addini ake so ka nemi mutum ka nemi mace mai addini wannan shine kafa'a din kuma in za ku kunta shi neman ma ƴar ku wato ainihin abin nan ku nemi mai addini lokacin mai za mu tsaya nan insha Allah gobe sai mu daura ko in mun zo sai mu daura daga inda muka tsaya gobe ina zaton ba zan samu daman zuwa ba saboda ina da wani abu da kuma karantarwa a kirki saboda haka za mu yi haƙuri gobe ba ma gobe kaɗai ba gobe da jimi ba zan samu daman zuwa ba sai juma'a za mu haɗu insha Allah Allah ya kai mu da rai da lafiya abinda muka faɗa ya zanto daidai Allah ya zamu ladar da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana kuma ya nuna mana kuskuren namu ya ba mu daman gyarawa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh